‘yan kasa da hukuma.
Ka ga haka cikin kada zalunci mai za ka faɗa cikin ɗanshi. Mai wannan hali yau shi ne ko mai ya faɗa mana ƙarya ne don mun san logar zambo ne.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wannan tallafi ya kamata a dawo da shi.
Saboda gaskiya ana shan wahala sosai, a dawo da tallafin kowa ya amfana.
Muna fata don Allah ya kuma don Allah ya taimaka agajin da za ta taimake mu, don Allah don Allah ya mu tallafin mu.
Bai biyan da za'ai ka cire mu don gode kuma ka zo ka ringa bani tallafi irin na annoba. Wannan ba daidai bane ba.
Ba gazawa bace a wajen gwamnati. Yau ta fito da abin da take ganin za a yi, a bata shawara ta gama daidai bane ta canji.
Yau shirin na dauke da kira-kiraen 'yan Najeriya game da buƙatar dawo da tallafin albarkacin mai da kuma tsokacin masana a kan batu. A dakace mu.
Wallahi idan ba san juna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, jayayya ko neman magana.
Madalla. Masu tsare a ranar 29 ga watan Mayun bana ne a yayin jawabinsa bayan rantsuwar kama aiki, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da janye tallafin da gwamnatin kasar ta kwace shekara da shekaru tana sanyawa a cikin albarkacin mai na kasar da nufin daidaita farashin man, musamman man fetur, ta yadda 'yan kasar za su rinka samunsa a madaidaicin farashi ko kuma farashi mai rangwame. Daidai wannan mataki ya jefa 'yan kasar cikin halin tsadar rayuwa, inda farashin kayayyaki da na gudanar da lamuran yau da kullum suka linka kusan sau uku zuwa sama, domin kuwa farashin litar man ya tashi daga naira 185 zuwa naira 500 da ɗuriya, kafin daga bisani ya koma naira 600 zuwa 700. Wannan ta sanya 'yan kasar ta Najeriya suka fara kiraye-kiraye ga gwamnati.
Kuma ya jibiri inu su jibirin daurawa. Wannan tallafi ya kamata a dawo da shi. Ana cewa 'yan tsaron mutane suke amfani da wannan tallafi. Dan haka kowa ma mun gane kowa iya amfana da shi. Ya kamata wannan tallafi a dawo da shi.
Ni dai ra'ayina shi ne sauko da man nan don kowa ya amfana, saboda gaskiya ana shan wahala sosai. A dawo da tallafin kowa ya amfana.
Gaskiya sun tsaye da talabar nan ba mu ji daɗi ba wallahi. Dan gaskiya muna shan wahala ba abinci ya tsada. Wahala ta riga ta yi yawa. Muna fata don Allah ya kuma don Allah ta yi maka agajin da za ta taimake mu, don Allah don Allah ta yi maka talabar nan. Dan gaskiya muna shan wahala. Ai mana taimako na gaggawa a addinin musulunci. Kowa da kowa yana shan wahala kan wani zai talabar wallahi. Ni da jin daɗin kowa ne wannan inji an dawo da talabar nan. Dan gaskiya yanzu muna shan wahala. Wahala ta yi yawa. Wahala ta yi yawa gaskiya.
Suma dai kungiyoyin ci gaban al'umma a Najeriya na ganin ya kamata gwamnatin kasar ta sace nazari game da wannan batu. Kamar Salisu Masje Gumel na cikin jagororin zauren kungiyoyin bunƙasa rayuwar al'umma a jihar Jigawa ta arewa maso yammacin kasar ta Najeriya.
Gaskiya mutanen Najeriya ba su farin ciki da wannan cire tallafi, domin wannan cire tallafi da aka yi ya jefa mutanen Najeriya a cikin halin hagulayi, kuma ya nuna gazawa ta hanyar cewa babu yadda za a yi kana mulki ana wani abu na ba daidai ba, kuma ka ringa tunanin bari ka yanke hukunci nan kan mai uwa da wabi. Saboda idan ana magana cewa wasu suna magana suna cire kuɗin rangwame na man fetur wato subsidy, ana yin wata maguɗi, to ya kamata a ce gwamnati ta duba ta ƙarfafa doka da oda akan duk wanda aka samu da wannan laifi. Idan tsawa mutum ɗaya biyu uku hukunci da wuya a sake samun wani da irin wannan laifi. Amma kawai an mutum ana dai ta ce ana dai titan ana ɗaukar mai ana kashen kaza ana ɗaukar mai ana kashen kaza, kawai ka zo ka yanke hukunci ka sa 'yan Najeriya miliyoyin ɗaruruka a cikin wannan hukuma wanda yanzu duk mutumin da ka gani ko magana ke maka na abinci. Kuma ma ina hikima take ka cirewa mutum rangwame kuma ka zo ka ringa bashi tallafi? Shi ba duk inda ka zo faletu magana ce ta annoba. Saboda haka babu yadda za a yi ka cire mu rangwame kuma ka zo ka ringa ba da tallafi irin da hannu ba wannan ba daidai bane ba mulki tunda mulki ake na talakawa kuma mulki ake na cewa ana san a ringa jin muryar talakawa to ya kamata in an ji muryar su kuma a ringa dauka ana tunanin yadda za a yi mutum maganin matsalar da take jin su
nan gaba a cikin shirin zamu ji ta bakin masu ilimin tattalin arziki da masana kan sha'anin tafiyar da manufofi da tsare-tsaren gwamnati
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙin sa ya tattara ko ji ko ce na ta samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar shauta ta al'umma kan an haka ba sauran kamma talakawa ba wani mai rama
masu are wai zai yi kuwa a ce bayan watanni uku zuwa hudu da cire wannan tallafi kuma a iya dawo da shi
harkar gwamnati shi ne idan yau ta faɗa abu idan abin bai yi wa al'umma daidai ba ko ta gani cutar da al'ummata to ta dawo ba gazawa ba ce a wajen gwamnati yau ta fito da abin da take ganin za a yi a bata shawara ta gama daidai wannan ta canza yana da bukatar gwamnati ta zauna ta karatun tanusu ta kira masana akan halayya ta dan adam da kuma tattalin arziki su zauna su duba su bata shawara idan har tana da bukatar cire tallafi a me ya kamata ta cire tallafi talaka ya kamata a cire wa tallafi ko waɗanda suka tara kuɗaɗen da yawa da za a iya su in an cire musu tallafin ba zai jijjiga su ba domin shi wannan tallafi na wai kowa yake jijjigawa a Najeriya.
A to kace da yabaran na cewa gwamnati za ta iya dawo da tallafi in tana so.
Warinku za ta iya dawowa ta yi gyare-gyare a duk inda take batun waɗansu suna wofantar da tallafin ko suna amfani da damar tallafin su cutar da mutane ko su jigin waɗansu kuɗaɗe ko a samu cewa rashin hanci da rashawa a ciki gwamnati tana da dama tana da ƙarfi tana da hukumomi tana da dokoki da duk za ta iya sa wanda ya ci maganin wannan domin mafi yawan al'umma su amfana da wannan tallafi.
Dr. Lawan Habib Yahaya kenan guda cikin masu ilimin tattalin arziki a Najeriya a nasa ɓangaren masanin kimiyyar siyasa da ilimin gudanar da harkokin gwamnati. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano a Najeriya na cewa
a tsare-tsaren gwamnati da ayyukanta wato a turance policies da programs akwai abin da ake kira a turance monitoring and evaluation kamar ka ce bibiyar sawu domin fahimtar yadda tafiya take. To muhimmancin wannan shi ne a gano wannan tsare-tsaren gwamnatin ko ayyukan suna tafiya kamar yadda aka yi niyyar su niyyar da aka kudura aka kudurinta shin ana cimmata idan ana cimmata shikenan sai a ci gaba amma da yadda za a da inganta tafiyar sai a daɗa idan aka gamu da cikas ko ba a cimmata ko kuma mutane suna kokawa to sai a duba a ga akwai buƙatar gyara ko kuma akwai buƙatar janye wannan tsarin ko aikin. To a game da janye tallafin man fetur din nan abin da ya bayyana shine ya tsinduma al'umma cikin ni'yarsu saboda haka akwai buƙatar a sake waiwayarsa don haka babban abin da ake buƙata shine a dawo da tallafin nan na zuwa wani lokaci a gaggauta samar da sababbin matakin man fetur wanda wannan kuɗin da ake cewa za a raba ya isa a samar da guda ɗaya ko biyu sannan kuma a inganta hanyar dogo wato izamana za a iya ɗauko fetur daga kudu zuwa arewa a jirgin ƙasa yanzu nan za a magance wannan tsadar trailolin da suke ɗauko mai yake wajabtawa madillalan man fetur su ƙara kuɗi sannan a yashe kogin Niger yanzu zamanin jirgin ruwa in ya ɗauko mai zai iya zuwa har arewa Ifauke shikenan nan ma an yanke kuɗin da ake kashewa wajen jigilar man fetur ta titi shikenan sai a samu tsawon lokaci ba a sake samun ƙarin kuɗin mai ba daga nan alabashi babu ma buƙatar zancen kuma wani tallafi an janye tallafin kenan daga wannan lokacin.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan daga Jami'ar Bayero Kano Najeriya, kuma shine cikamacin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an soci ya inganta kasa da karar da watansunta za su yi sha'awa su yi yarsheta da kafar su zo su yi kallanta.